بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 8 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shine kaset na 17 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra ta Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, Ibn Taymiyyah ya ce al-munharifuna, wato karkatattu ko batattu, waɗanda suka ɓace dangane da ma'anar ayoyi da hadisai ingantattu game da sifofin Allah maɗaukakin sarki nau'i uku ne. Nau'in farko ya ce ahlut takhyil, ɗan ruɗu da ruɗani, waɗannan su ne falasifa, asalinsu maguzawa ne, kafirai ne, basu yadda da Allah ba, basu yadda da annabawa ba, basu yadda da tashin alkiyama ba, basu yadda da wahayi ba, basu yadda akan cewa duniya halitta ta akai ba, basu yadda akan cewa duniya tana da farko ba, dan haka ba za ta kare ba, basu yadda da cewa dan adam ko kuma halittu za a tashe su ba, a ƙarƙashin haka basu yadda da hisabi ba. To waɗannan mutanen abin da yasa Malam Ibn Taymiyyah ya ɗauko raddi a kansu a nan, tare da cewa yana da littattafai na musamman kamar Safadiyya da Nubuwat waɗanda ya musu raddi na musamman. Abin da yasa ya kawo su a nan sai dan wannan kafircin nasu ya fi su cikin aƙidojin wasu sufaye da 'yan Shi'a kamar Karamita da Batiniya da Ismailiyya, waɗanda in ka dube su a fakaice za ka ga sun burbuso aqidu irin na waɗannan maguzawa. Sakamakon haka za ka ga ɗan Ismailiyya ko ɗan Batiniya ko ɗan ainihin Karamita za ka ga yana musun wasu abubuwa waɗanda musunsu yana bayuwa zuwa ga duk irin waɗancan lazimin aqidoji na falasifa. To sa'annan na biyu, Malam Ibn Taymiyyah ya ainihin wato kira su ahlut ta'wil. To su ahlut ta'wil sai ya ce su ne mutanen da yake aya al-Qur'ani ta ce Allah yana sama, sai su ce a'a, ba Allah ne a sama ba, ana nufin mulkin shi ya kai sama. In aka ce Allah madaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama, sai su ce a'a, al'amarin shi ne zai zo. In aka ce Allah na sauka a ƙarshen dare, sai su ce a'a, rahma shi ce take sauka. To sai Ibn Taymiyyah ya ce waɗannan kashi na biyu su ne asalin maqasudi, wato su ne abeban nufi da yi wa raddi a wannan littafi. To sa'annan da ya gama bayanai dangane da su da nau'ukan su da makamantansu, sai ya dan tsahirta, sai ya ce nau'i na uku su ne inda muka fara karatu a makon da ya ce a inda yake cewa wa amma sinfu salis, kun ga wurin ko? Ya ce amma su nau'i na uku, wahum ahalut tajhil, waɗannan su ne ƴan sun sani sun take sani, wato sun sani amma sun yi kememe, sun kiyadda da abin da suka sani din. Ina fata an gane. Akwai bambanci tsakanin ahlul tajhil da ahlul jahali. Ahlul jahali su ba su sani ba, ahlul tajhil waɗanda sun sani sun take saninsu, sun ƙi fahimta abin da suka ainihin sani. To anan bari mu ɗan ɗauko, domin mun yi karatun zuwa gaba shida ne kawai ko kuma sadara shida, sai ainihin lokaci ya ƙure mana. Malam yake cewa wa amma sinfu salis wa hum ahlul tajhil, su nau'i na uku dinnan ko kuma kashi na uku su ne ƴan sun sani sun kiyadda da abin da suka sani. Fahum kafirun min almuntasibina ila sunna wattiba'is salaf, yace suna nan da yawa, ko su dinnan su ne suna nan da yawa daga cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga sunna da kuma bin salaf. Yaquluna, ga yadda su suke fadin aqidarsu da manhajinsu, cewa suke إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات. من ذن الله دا كنش بيسمى أنون آيوين دا الله يسوك مشبا. ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات. كي حر ملائكة جبريل ما دي كاو ساقوان دا الله زواغ من زو محمد صلى الله عليه وسلم بيسمى أنون آيوين دا كوي كاو النبي صلى الله عليه وآله وسلم با. ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. Haka nan malaman farko daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai su ma basu san ma'anonin da Allah madaukakin sarki saukawa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Malam yake cewa wa kadhalika qawluhum fi ahadisi sifat, haka ma suke fadi a cikin hadisan sifofi su ce anna ma'anaha la ya'lamuhu illa Allah, babu wanda ya san ma'anar irin waɗannan hadisai da Allah madaukakin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ko fi akhiri kulli laylatin ko fi sa'ati al-akhirah min kulli laylatin. Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ne, amma shi ma bai san ma'ana abin da ya fada ba. Sahabbai manya-manyan malaman su irin su Abubakar da Umar da su Jabir da su wanene Mu'az duk ba su san ma'anar waɗannan hadisan ba gaba ɗayan su, sai suke cewa ba wanda ya san ma'anar su sai Allah madaukakin sarki. Amma tare da haka sai malam yace ma annar rasul takallama bihadha ibtida'an, tare da cewa shi manzon Allah shi ya fara fadin waɗannan maganganun a wurin shi aka fara jin su, amma fa bai san ma'anar su ba, shi ma yana fadin maganganun ne. Fa ala qaulihim, Ibn Taymiyyah yace to yanzu fa a ƙarƙashin maganar su abin da suke cewa a fakaice takallama bi kalamin la ya'rifu ma'anahu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi yayi wasu maganganu ne waɗanda shi da kanshi bai san ma'anar su ba. Wa ha'ula'i yace to kun ga irin waɗannan yadhunnuna annahum muttaba'u qawlahu ta'ala, zato suke facewa wai su sun bi maganar Allah madaukakin sarki. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ya san ta'wilin waɗannan ayoyi ko waɗannan hadisai sai Allah, abinda suke fadi kenan. Me wannan magana ta su take nufi? Jama'a kun ga sun bata ne, amma menene suka dauko ya goyi bayan batan su? Qur'ani. Amma ku kiyaye magana ta, ban ce Qur'ani ya goyi bayan batan su ba, na ce me suka dauko, su ne suka dauko. Kenan yanzu mutum zai dauko wata aqida sai ya nemo Qur'ani sai ya goyi bayan shi, to wannan manhajin shi kanshi bid'a ne. Sunna ita ce shi Qur'anin ne zaka duba ya baka aqidar, ba wai kai zaka je ka rakimo aqida ba sannan ka nemo aya ta goyi bayan ka, wannan da'abul mubtadi'a ne. Ya kamata ku gane su ƴan bid'a suna ɗibo Qur'ani ne goyi bayan su, ahli sunna kuma suna ɗibo Qur'ani ne, ma'ana suna ɗibo aqidojin su ne cikin al-Qur'ani sai su goyi bayan aqidojin, su ko su za su yanke aqidojin sun ce kaza to sannan sai su ta laliban ayoyi. Bai rage kowanne dan bid'a ba a cikin wannan maganar, kowanne iri, ko mai bin bid'a a aqida, ko mai bi a mazhabi, ko mai bi a mashrabi, ko mai bi a kowanne fanni, sai ya gama tsarawa kanshi bid'ar tukuna. Wani ma fitsaren ran fa jama'a ba ruwan shi da neman dalili, sai randa kuka zo kuka koye shi sannan ne zai ta lalibe, amma asali ya riga ya yanka kutuyi yake yi bai da dalili a lokacin da yake yi, sai ya hadu da waɗanda za su ce me dalilin ka na kaza, sannan sai ya ce ai to ai dai Qur'ani ya zo da komai, to sannan sai ta lalibe a cikin kwakwalwar shi, in ya fusgo wata aya da ya dan samu ta dan gegari irin maganar shi sai ya ce ga wannan aya. Wannan laifi ne mafi girma a cikin addinin musulunci, domin asali kowa kafiri ne, asali kowa ba ma guje ne, to Qur'ani ne zo da addini. A ƙarƙashin wannan ba daidai ba ne sai ka zo kayi wata irin sallah wadda ba ka da dalilin yinta, sai kuma a ce maka me dalili, sai ka ce to ai ga hadisi a cikin Sahihul Bukhari, sai kai ta kawowa, sai kai ta misali. Jama'a yanzu mutanen da suke sakin hannu a sallah, lokacin da hujja ta kure musu da naji ana muqabala da su, sai wani yake kawo hadisin musu salatuhu, mutumin nan da yazo yana sallah batacciya, sai shi yake ai gashi gaba ɗayan da Annabi ya kwatanta mishi sallah ai na yace mai ya runguma hannu, sai aka ce babu, sai yace to kun gani an ce mai ya saki kenan. Yanzu wannan sai da aka neme shi da dalili ne sannan ya san akwai wannan hadisin, amma a da fa yana sakin hannu ne a sallah saboda kungiyar shi ce ko national din shi ce ko shugaban shi ce ta ce mishi yayi kawai. To ina son ku kiyaye wannan manhajin, idan ahli sunna ba su yi taka tsantsan ba ko, to yana iya shiga duk wani ahli sunna, domin abinda malam yake cewa ku ji da farko, masu wannan aqida akwai su da yawa daga cikin masu cewa su ahli sunna ne, akwai cikin masu cewa su salafiyuna ne, jama'a kun san makon da ya wuce da muka zo muka dan fara tattauna wannan sai da nace ku dubi adalci irin na Ibn Taymiyyah mana ko kai salafi ne ka bata ko kai ahli sunna ne ka bata ba dalili bane ya rufa maka asiri ba kuma tunan asirin ka yake ba amma me yake yana gyaran ita matsalan ne dan ka dawo kan abin da yake daidai idan kun fahimci wannan maganar jama'a yanzu sai da suka riga suka ce ba wanda ya san ma'anar ayoyin nan ba wanda ya san ma'anar hadisan nan sai aka ce musu menene dalili sai suka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah to yanzu in ka tambaye su wannan damiri yana koma zuwa ga ayoyin sifat ne da hadisan sifat su dai kawai sun jawo to haka yan bid'a suke sai mutum ya ce maka wa ma qadara Allahu haqqan qadarihi menene dalili sai ya ce abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce da karatun ayar da fassara ayar da ma'anar ayan duk ya bace gaba daya amma kuma ita ce hujjar shi wai akan kaddara ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye mallaka yake cewa waɗannan masu wannan maganar fa wai zatan da suke suna cewa ne wai suna bin magana Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki yake cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah madaukakin sarki wato na fassara ne a bisa yadda fa suke dauka wannan ita ce aya ta 7 cikin suratu Ali Imran sai mallan ya ce fa innahu وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله دعوة دقما لمن فرقو أكرنشي أوجن بابين كراءة إذن سكزو ونسا أكون إلمي تيدا جتكين إلمو من تجويدي ميسونا الوقف والابتداء الوقف والابتداء واتوانا ساينس ني إلمي نمي زمن كنشي باويزا أتي مكباني سياولي كذا تاشولي كذا za ku ya maka sirrin idda ya halatta a tsaya da idda bai halatta a tsaya ba da inda in numfashi ya tike maka in ka tashi dakkowa zaka tashi daga aya kalmar da numfashin ya tike a kai ne ko ko ya kamata ka koma ka dibo wasu kalmomi ka hada dan ma'ana ta fita wannan ilimin al-Imam Abu Amr al-Dani ɗaya daga cikin malaman salaf ya rubuta littafi ya sanya mishi al-waqf wal-ibtida ilimi ne mai zaman kanshi to a ƙarƙashin wannan ilimin suke fitar da kuma ka'idoji da alamatul waqfi misali in kuka dubi nan a wannan nuskata wadda take musahaha muhaqqaqa ya kawo ta da yadda take a nuskha ahlul madina ita ce nuskhar nan da sarki Fahd yasa aka buga za ku ga wata mimun akai wadda take nuni akan lazim ai waqful lazim wato nan ya lazim cika tsaya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin shi sai Allah sai Ibn Taymiyyah yace to an samu da yawa daga malaman salaf in sun zo karatu suna tsayawa anan kuma sai yace wa huwa waqfun sahihun wannan wurin tsayawa ne wanda yake ingantacce yayi daidai to gashi anan bari in dan karanto mana daga cikin ainihin wannan ta'liqi na Professor Tuwaijiri sai ku saurara yace wa mimman waqafa ala zalika ibn Umara wa ibn Abbas fi riwayatin daga cikin malaman farko waɗanda in sun zo karatun alqur'ani suke tsayawa a wannan wurin akwai Abdullahi dan Umar sannan akwai Abdullahi dan Abbas amma a wata riwayar tashi a wata riwayar fa zamu zo mu ji ta ita kuma baya tsayawa a wannan wurin ko kuma yana halattar da tsayawa a dukkan wuraren guda biyu wa Aisha da Aisha ita ma ɗaya daga cikin malaman farko ce wa Urwatu ibn Zubair wa Umar ibn Abdul Aziz wa Abi Sha'sa wa Abu Nuhayk wa ilayhi zahaba al-kisa'i cikin qurra'u al-imam al-kisa'i shi ma akan wannan ya tafi al-imam ash-shatibi yake cewa wa amma aliyun fal-kisa'i na'atuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala yace shi aliyu ana siffanta shi da malam mai gado malam mai bargo saboda mai an tafi aikin haji yayin da ake dan sa fallan yadi kisa ga ya samo bargo ya rufa shikenan sai suka samu malam mai gado to al-allamatul kisa'i daga cikin qurra'u as-sab'a ana fata an gane wal farra da al-imam al-farra wal akhfash da al-imam al-akhfash wa abu ubaidin wa abu hatim wal asma'i jama'a kuna jin malaman lugha amma kuma sun kwarya qira'a ku haka ya kamata dan lugha bai kamata ta zama ta fitsararru ko kuma yin iska mashaya ta baba amma mu yanzu nan an barwa mashaya ta ba da yan iska da yan bid'a su suke karatun lugha amma nan kana jin kwararru ne daga cikin malaman lugha kai baka taba jin ma'ana su kwararru ne a cikin qira'a kuma kaji har ana hujja da su akan wuraren tsayawa a cikin alqur'ani sai yake cewa wal asma'i da al imam al allamah al asma'i wa sa'alab da sa'alab kun ji fa duk waɗannan malaman lugha ne amma kuma kaji su sun bayyana a cikin shehunnan qira'a waqtara ibn jarir wa ibn qudama da al imam ibn qudama wal baghawi da kuma sharihu sunna al imam al baghawi dukkan su sun zabi a tsaya a wannan wurin wa abdul qadir al wa abdul qahir al baghdadi da kuma al abdul qahir al baghdadi min litafin al farq bayna al firaq wa rajjaha al shawkani wa al shankiti babban malami shawkani da shankiti dukkan su baki daya sun tabbatar da cewa tsayawa a wannan wurin in kana karatu shi yafi dacewa kace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai kace warasikhuna fil ilmi to sai zama wawun anan ta zama wawu istinafin me ma'anar shi kenan a karkashin nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah irin waɗannan wurare waɗanda suke da ainihin wato wahalar fahimta a cikin alqur'ani babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah to in ka tsaya anan ma'anar kenan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi masu zurfin ilimi kuwa kaji inda wawun din ta fito su kuwa masu zurfin ilimi ya zama sabuwar magana in suka zo irin waɗannan wurare yaquluna amanna bihi sai su ce mun yarda da abin kamar yadda Allah ya saukar kamar yadda yake nufi ma'ana ba mu san ma'anar shi ba kenan wannan ita ce fassara ta farko ta ainihin wato wannan qira'a to za kuma mu zo gaban insha Allah sai mu tattauna wadancan malai ce ka duba tafsirin ainihin tabari a cikin mujalladi na 3 a shafi na 182 zuwa 183 da ibnu kasirin mujallad na 1 shafi na 7 zuwa na 9 da kuma fatuhul qadiri a cikin mujalladi na 1 shafi na 315 Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace sai mu koma sama lakin lam yufarriqu baina ma'ana al-kalami wa tafsirihi sai dai kuma fa tare da ainihin haka su malaman waɗannan na farko basu bambance tsakanin ainihin wato ma'anar maganar ba da kuma ainihin ma'anar tafsirinta suka ce abin dai da magana take nufi shi din ne da yake komawa zuwa ga asalin abin da tafsirin ma yake komawa gare shi wa bainat ta'wilil ladhin farada Allahu ta'ala bi ilmihi basu bambance tsakanin ainihin wato ma'anar magana da tafsirinta ba da kuma ainihin ma'anar ta'wili wanda Allah madaukakin sarki ya kadaitu da sanin shi wannan maganar Ibn Taymiyyah kenan to sai Ibn Taymiyyah ya koma yana raddi ga waɗancan da su ahlut tajhil yace wa zannu suna zatan anna ta'wil al-madhkura fi kalamillahi huwa ta'wil al-madhkuru fi kalamil muta'akhirina wannan wurin da Allah yace wa ma ya'lamu ta'wilahu kalmar ta'wil din ko su sai suka dauka wannan da Allah ya fadi ita ce wai kalmar ta'wili irin wadda ainihin muta'akhiruna suke amfani da ita malai ce wa ghalitu fi zalika sun yi kuskure akan haka zai bayyana ainihin wajihin kuskuren nasu wato bari ku ji jama'a yana da muhimmanci sai mun fara karatun lugha yayi nisa a makarantar nan zamu zo mu dauko salon karatun lugha da yadda ya kamata a fahimci lugha abinda wannan magana take nufi shine idan kana koyon lugha ya kamata ka gane wacce irin lugha a bisa wannan irin nabti da nahaji ce kake koyarta misali yanzu mu dauko al'adun mu yanzu idan aka sanya waƙoƙin shata da dan kwairo da dan anace ƴaƴan mu na yanzu ƴan shekara 15 20 kai har ƴan shekara 30 ma wasu daga ciki ba sa fahimta sai sai Hausa ta zama musu muakkada ba sa iya fahimtarta me yasa saboda juyin juya hali da ya faru na shigowar wasu yarurruka da wasu ainihin irin civilizations wato wasu irin sakafat da suka shigo wa al'adun Hausawa da suka zo sai suka rikita hatta harshen ko an fahimta jama'a wannan abin da malam yake cewa anan shine kalmar ta'wili da tazo a Qur'ani ba ita ce daya ma'anar da kalmar ta'wili da muta'akhirina suke amfani da ita ba idan yanzu kana karatun al-Qur'ani zaka ga wata kalmar menene kalmar a wurin aikin haji da wurin sallar juma'a na shayi muku misali da ita a inda Allah yake cewa fa iza qudiyatis salatu can kuma fa iza wa iza qadaitum manasikakum. To yanzu qada'i, qada'i anan me ma'anar shi? Sai ka koma ma'anar da Qur'ani, ma'anar Larabci a san da Qur'ani ya sauka. A wancan lokacin da qada'i da itimami da ada'i duk ma'anarsu daya shine yin abu kawai, yin abu. Malaman fiqh da suka zo daga baya sai suka yi istilahi, in aka ce itimami cikawa, ada'i yi akan lokaci, qada'i ramuwa. To yanzu ka zo kana fassara Qur'ani da wannan istilahin nasu, sai a ce to ai istilahin nasu hadithun ba'da nuzulil Qur'an, ya faru ne bayan Qur'ani ya sauka. Dan haka ma'anar da al-Qur'ani yake nufi daban da ma'anar da malaman fiqh suke nufi da qada'i. A ƙarƙashin wannan yanzu kenan, fa idza qudiyatis salatu, idan aka gama sallah kawai. To amma malamin fiqh sai ya ce maka ai qada'i shine in aka rama bayan lokaci ya wuce. To ba za ka je ka ɗauko wannan istilahat din ba, ka zo ka ainihin fassara su da haka. Na taɓa gaya muku wata magana wadda yake abin ya bani tsoro da naga kuma a aikace an yi ta, ita ce kusan shekara 20 da ta wuce ina Madina, naje na samu wasu matasa suna gyaran tarjamar Hausa ta Malam Abubakar Gumi. Sai na ce a'a, ba ku da ahaliya ta ainihin gyaran wannan tarjama ta shi. Dalili ita ce, na ɗaya dai tukuna ba ku yi karatu kamar shi ba a karance, na biyu Hausar ku ba irin Hausar shi bace, saboda haka ku dinnan Kanawa ne, dukansu Kanawa ne. Yaushe za ka ɗauki tafsirin ba sakwace ko ba zamfare ka ce za ka gyara? A inda in ya ce wanga sai ka ce wannan ba Hausa bace, sai ka ce sai dai a ce wannan. To yanzu menene bambance wanga da wannan? Babu bambanci, lahaja ce. To kenan sai na ce abin da yafi ku zauna ku rubuta tafsiri da Hausar Kanawa. Amma wasu misali yanzu sai malai zai ce maka kwabcare, kwabcaren nan mecece? Asali Fulatanci ne, amma sai Sakkwatawa malamai masu karatun soro sai suka ɗauke ta sai suka maida ita ma'anar nuzulan ko diyafa ko ma'ida ko wani kabaki ko wani liyafa da dina. Sai ba Sakkwace ce maka za mu je mu ci kwabcare. To yanzu menene kwabcare a wurin Bahaushen Kano? Babu kalmar, ba zazzagi bai da ita. To yanzu kaga Abubakar Gumi ya sa sai ka ce a soke ta, wannan ba Hausa bace ko kuma wannan kuskure ne, saboda me istilahin ka daban istilahin shi daban. Yanzu a bisa babin adalci, idan kai ba Shafi'i ne ba ka dauki littafin ba Malike kai ta hakikin shi ba, domin zaka zo mas'alar da zai ce wannan haramun ne, kai kuma a wurin ka menene? Sunna ne. Jilsatul istiraha sunna ce a wurin Shafi'iyya, a wurin Malikiyya kuma bata halatta ba. Ko kun fahimci wannan da kyau? Ashe in kuka gane wannan jama'a, wato dole ne sai mun tsaya mun fahimci menene Ibn Taymiyyah yake so ya ce mana anan. Qur'ani ya sauka da kalmar ta'awil, abinda Qur'ani yake nufi da kalmar ta'awili daban. Su kuma ahalut ta'awili din mutaakhiruna, abinda suke nufi da ta'awili daban. Qur'ani yace ta'awili, abinda yake nufi ma'anar abu ta hakika, ma'anar abu ta hakika. Su kuma abinda suke nufi da ta'awili fa shine kawar da lafazi daga ma'anar da take bayyana a zahiri zuwa ga wata ma'anar wadda ta daidai da wanda ke kawarwar. A ƙarƙashin haka, irin yadda ni zan yi ta'awili kenan ya sha bamban da irin yadda kowa zai yi. Ƙarshe za a samu mabambantan fassarori amma akan ne nasri daya. Amma Qur'anin yace ta'awili yana nufin fito da haƙiƙanin abu, ko saboda wata ƙarina wadda take kusa ko wadda take nesa. Dan haka zaka ji Ibn Taymiyyah zai ce, yanzu misali aljanna da Allah madaukakin sarki yake fadi, akwai ci da sha a aljanna ko? To ci da sha a aljanna na hakika ne. To amma wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah. To amma yaya hakikanin irin dandanan abincin aljanna yake? In aka gwada da dandanan abincin nan duniya, to ba wanda ya san irin wannan dandanan sai Allah. To amma wannan ba dalili bane ka ce to tunda dai haka ne to bai da dandano, to babu abincin ma, to aljannan ma babu ita. To kun ga su mutaakhiruna haka suke, duk abin da basu gano mahiyar shi ba sai su ce babu shi. Su kuwa salaf,
idan Allah ya ce akwai kaza sai su ce akwai idan ya fashe abin daya bayan daya su ba su fashe in bai fashe ba sai su ce akwai abin amma sanin kaifiyar shi da mahiyar shi to ita ce ake sawwalawa zuwa ga Allah wannan shine bambancin manhajin salaf da kuma manhajil mutaakhirina ma'ana a takaice manhajin salaf ya takaitu ne akan imani da kuma tsayawa akan abin da Allah ya fadi wannan shine ta'awil din su kuma manhajil mutaakhirina fa ya tsayu ne akan duk abin da baka gano ma'anar shi ba to kai inkarin shi to wannan sai su kira shi ta'awili naga ce a yanzu misali algafata malam yaya kace Allah ba a sama yake ba bayan Allah ya ce sai a ce to kai yanzu an ce Allah a sama yake wa yake kula da ƙasa kuma wa yake kula da gabas wa yake kula da yamma dan haka kaga ashe cewa Allah a sama yake matsala ce mai wahala ganewa eh to Allah ba a sama yake ba kaga ya kora abu salafi sai ce Allah ya ce a sama yake eh mun yarda a sama yake yaya yake a saman bai bayyana ba sai a ce to wannan an sawwala al'amarin gare shi yanzu kun ga an tafi tare da nassoshin an yi imani da su abinda ba a sani ba fa ba a ƙaryata ba an fawwala mishi kaza manhajuna wannan shine manhajin mu a ƙarƙashin wannan sai malam yace fa inna ta'awila yuradu bihi salasu ma'ani shi ta'awili in aka ce ta'awili to ana nufin abubuwa guda uku fa ta'awilu fi istilahi kathirin min almutaakhirina huwa sarfu al-lafz an al-ihtimal ar-rajih ila al-ihtimal al-marjuh لدليل يقترن بذلك abinda ta'awili yake nufi a wurin istilahin da yawa daga cikin mutaakhirina shine sarful lafzi karkatar da lafazi an al-ihtimal ar-rajih daga ainihin wato ma'ana wadda ita ce tafi karfi ila al-ihtimal al-marjuh zuwa ga ma'anar da ba ita ce take da karfi ba lidalilin saboda wani dalili yaqtarinu bidhalika wanda ya gwamu zuwa ga wannan abun da ake yi wa ta'awili din me ma'anar wannan maganar nassi ne yazo yace kaza kada ayi ko kuma ayi kaman me ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ya kuma ne in kun ci bashi zuwa wani lokaci to ku rubuta shi yanzu ku rubuta shi da Allah yace menene umarni ne ko to amma sai ka ji kuma malamai daga cikin mutaakhirina irin su Ibn Kathir da makamantansu sai su ce amma rubutawar ba dole bane ah me yasa ba dole ba bayan ku kuka ce in Allah ya bada umarni dole a biga kuma Allah ya bada umarni sai su ce saboda suna da wani dalili da ya nuna ba dole bane dalilin kuwa shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci bashi ba a rubuta ba sahabbai da yawa daga cikin salaf sun ci bashi ko an karbi bashi wurin su ba a rubuta ba baya yiwa a ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama da malaman salaf ba su bi umarnin nan na Allah ba to kenan wancan umarni saboda waɗannan ayyuka na Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai bayyana kenan ba umarni ne akan wajibci ba sai a ce akan menene sai wasun su kuma sai su ce akan mustahabbanci wasu kuma sai su ce lil irshadi ne wasu su ce eh mustahabbi ne an so a rubuta wasu kuma sai su ce a bai kai ma mustahabbi ba dan samar da natsuwa ce dan haka in naji na natsu da kai kawai in rabu da kai ka tafi ba sai na rubuta ba in naji ina son in samu wada zuciyata ainihin ƙarin natsuwa sai in ce to a rubuta yanzu anan yaya akai suka sarrafar da lafazin umarni wanda yake fa'idantar da wajibci zuwa ga mustahabbanci ko kuma irshadi halal sai dan akwai wani dalili wanda ya kusanci wannan magana da zai halatta a karkata zuwa ga abin da asali ba shine rajihi ba ar-rajihu anan shine rubuta bashi shine me wajibi shine rajih to amma me yasa suka dawo suka karkata zuwa ga ar-ra'ayil marjuh li dalilin yaqtarinu bidhalika saboda akwai dilalatul iqtiran dilalatul iqtiran a cikin ilimin usulu wani dalili ne da ke taimakonka zuwa ga samar da wata fahimta sabanin abin da lafazi na zahiri yake hukuntawa amma da sharadi wannan abin da zai zama maka dalilin da zai sarrafar da kai shi ma ya zama dalili ne mai karfi kamar wancan da ya kafa shari'ar ko kuma wanda ya fi dan haka a wajen kafa shari'a da Qur'ani da hadisi karfin su daya Qur'ani ya ce a rubuta bashi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayyana annabi bai rubuta ba to aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka iya zama ma'anar alqur'ani a karkashin wannan sai a dauki wannan aikin na annabi sai a rage karfin da waccan aya ta zo da shi naga sai a ce umarnin ya koma zuwa ga kaza kenan wannan na kawo mana misali ne akan wannan ka'ida a karkashin wannan sai malam ibnu taymiya yace fala yakunu ma'anan lafzi الموافق لدلالة ظاهره تعويلا على اصطلاح هؤلاء تو ينزع بسا اصطلاح وطنا معلمي معنى اللفظ دا تي دا ابن دا ظاهرين شكينونا وابزي زم تعويلي بكين مي معنى وانا مغانا كما صلى مي معنى صلى ركوء دا سجودة دا سوران ابو بوا دا اكسن تو ينزع الله يتي اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة in ka ce ma'anar ta sallah irin wanda kuka sani zakka irin wanda kuka sani to yanzu wannan a bisa waccan fasarar ya zama me kenan zahiri bai zama ta'awili ba domin ta'awili a bisa waccan ma'anar ta farko shine me abinda nassi ya fada sai a samu wani nassin sai zo ya kawar da ma'anar sai ta koma wani abu daban shine ta'awili to yanzu abinda nassi ya fada kuma haka nassin yake nufi ya zama me zahiri shine ibnu taymiya yake fadi ko kun fahimta jama'a sai yace wa zannu sai suke zaton anna muradallahi bi lafzi ta'wil zalika sai suke zaton cewa ma'anar abinda Allah yake nufi da lafazin ta'wili to ainihin wato itace waccan ma'anar itace wacce ma'ana itace abinda ya bayyana a zahirin a hukunta shi da zahirin ko kuma abinda ya bayyana a zahirin a hukunta shi da akasin zahirin saboda wani dalili sai suka ce wa anna linnususi yanzu ya dawo yana raddi ne ga ahlut tajhil fa suka ce to kuma sunan soshi na shari'a suna da ta'awilan suna da wasu ta'awili mukhalifan limadluliha wadanda suka saba wa zahirin su la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san ma'anar wadannan nasoshi sai Allah aw ya'lamuhu almutaawiluna ko kuma suka yadda cewa kamar yadda Allah ya sani to almutaawiluna ma sun san ma'anar wato yanzu ka'idoji ne ibnu taymiya ya shimfida mana su barin dawo da hankalinmu zuwa ga asalin karatun littafin wadannan ahlut tajhil su aqidar su cewa suke duk abin da yazo a nassin alqur'ani Allah kadai ya san ma'anar shi annabi ma bai sani ba malaika jibril bai sani ba malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai ma basu sani ba kuje aqidar su to amma menene ibnu taymiya yasa ya kawo wannan magana anan shine waɗannan mutanen su ne ke cewa duk wata aya da duk wani hadisi da yazo yana magana akan siffar Allah karka ce komai game da shi domin Allah ne kadai ya san ma'anar annabi ma bai san ma'anar su ba sallallahu alaihi wasallam jibril ma bai san ma'anar su ba alaihi salatu wasalam sahabbai da tabi'ai na farkon nan ridwanullahi alal jami su ma basu san ma'anar su ba to sun yarda Allah ne kadai ya san ma'anar ko sai kuma ibnu taymiya sai yazo ya fassara wata magana ta su wadda ba sa fitowa su fadi amma haka take ita ce sai kuma waɗanda suka iya ta'awili na ku ce waye me aw la ya'lamu ta'awiluhu wani guda ɗaya karanta daga cikin kunji aw la ya'lamuhu almutaawilun wannan nuskar da ma na ga muku tana da matsala domin a karkashin wannan kuma magana ta warware kanta kenan ma'anar ta aw ya'lamuhu almutaawilun sai ce ba wanda ya san wa anna linnususi ta'wilan mukhalifan limadluliha la ya'lamuhu illa Allah aw ya'lamuhu almutaawilun ba wanda ya san ma'anar waɗannan nassoshi sai Allah ko kuma sukan ce masu yin ta'awili ma sun san ma'anar su to ina muka fahimci haka shine zamu ji sun dawo suna fassara su bayan sun ce Allah ne ya san ma'anar su kenan yanzu sun yarda a fassara su amma fa a fassara su da me da abin da suke kira ta'awili dan haka misali to sai mu dawo yanzu asalin baitul qasid tunda mas'alar ana magana akan sifat ne musamman abin da yafi damun su sifatul khabariyya Allah madaukakin sarki yana da hannu sai ce a me dalilin ka Allah yana da hannu sai ka ce yadullahi fawqa aidihim sai ce a kaga wannan ayar eh ka ganta eh to bar ka ji abinda Allah ya ce wallazi anzala alaykal kitab sai su jawo wannan ayar har su zo wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah dan haka wannan hannu da ka fadi kai kuskure ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah kaji ko eh to in bayani ya cigaba da bayani sai ka ji ya dawo ya ce maka dan haka ma'ana ta gaskiya ta wannan hannun to ita ce karfi to kenan me yake nuna maka yawa shi ma ya sani kenan amma canye maka wayau ne ka yadda cewa eh Allah ne kawai ya sani sai ka ce a to na yadda Allah ne ya sani to can kuma sai ka ji a fakaice ya dawo yana ce maka dan haka ingantacciyar ma'ana da ta dace shine a ce hannu ma'anar shi karfi yanzu yana furta maka a fakaice babu wanda ya san ma'anar wannan alyadu sai Allah sannan sai shi da makamantan shi dan haka aqida ce wanda suka shimfida ta dan su yi fada da aqidar salaf kun san duk ƴan bid'a na duniya kakkab ban rage ko kwa dai ba suna fada da salafi ne amma akwai ƴan bid'an da ba sa fada da junan su amma ina son ka gane duk wani mai bid'a a jikin shi to yana da nau'in fadan da yake yi da ainihin salafi idan wannan ya rike nan wannan zai rike nan in wannan ya rike nan wannan zai rike nan in ka tattara su sai kaga a jimillancan su gaba ɗaya sun yi hujumi ne ala da'awati salafiyya to wannan shine kuma sai a aibanta mu a ce muna sukar kowa a'a ba suka bace raddi ne muke wa kowa da gurgurdan yadda yake raddin aqidar mu da manhajin mu domin kowa yana raddi wani yana raddin mu ya rasa inda zai raddi sai a me sai a yanayin qira'ar mu in mun zo karatun qur'ani zamu ce akwai ka'idoji da malaman tajwidi suka kawo waɗannan ka'idojin sun saba mu sunna kamar me kamar wasulul jami'i bid'a ce dan haka a kawar da shi sai mu ce na daga cikin ta'awuzi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi waɗannan ɗayan biyu su ne kawai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ababin karatun alqur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bata zo daga annabi ababin karatun alqur'ani ba sai ababi na neman tsari daga wani sharri amma ba a wurin karatun alqur'ani ba sai ce to kaji ta'awuzin ma yace ba kyau to yanzu in muka tashi wannan zamu kyale shi zamu yi mai raddi to kaga sai ce mun taba shi wani kuma in ya tashi sai ce sun ce Allah a sama yake fa sai mu ce eh Allah a sama yake wanda da yace Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba to wannan mutum ainihin wato ya bace ina fata an gane to yanzu wannan sai a ce kuma mun soki wannan musulmin sai kuma wani ya tashi sai dora Abubakar ibn Siddiq zagi shi ma sai mu ce ya zama zindiki sai kuma a ce to kaji karshe sai a ce kowanne musulmi sun ce ba daidai bane sai mu ce gaskiya ne saboda shine ya fara cewa kaza namu ba daidai bane wal badi'u azlamu wanda ya fara tsogala fada ko yafi zalunci koda daga karshe an fasa mishi kai ina fata an gane yawa Allah ya taimaka to jama'a kun ji dai wannan magana sai mala yake cewa thumma kaseerun min ha'ula'i sannan kuma da yawa daga cikin waɗancan su wa yake nufi eh ahlut tajhili ai su yake wa raddi garin yi musu raddi ne har yazo yana kasabta ta'awili kashi uku sai yace summa kaseerun min ha'ula'i yaquluna sannan da yawa daga cikin waɗancan cewa suke tujra ala zahiriha a gudanar da waɗannan nassoshi a bisa zahirin su fa zahiruha muradun sai suke cewa domin zahirin su shine abin da Allah yake nufi kaji tufka da warwara ku duba sun ce ba wanda ya san ma'anar yadu misali sai Allah kai da ka ce ma'anar yadu hannu ka fassara da Hausa da Larabci sai ka ce ma'anar yadu kawai ba wata ma'ana ta biyu sai a ce a'a ba wanda ya san ma'anar shi fa sai Allah sai ka ce a'a ma'anar yadu shine yadu sai su yi maka inkari sai su ce ka bar wannan fassara in ka zo ka karanta ayar ka yi shiru za ku ji su ɗan gidan kabara in aka jawo musu ayoyi irin waɗannan ana jawowa sai ka ji ya maimaita sai ya wuce ba zai fassara ta ba ma wai wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ko kun fahimta jama'a to kuma sai suka zo suna raddi ga masu cewa Allah a sama yake sai kuma su ce in ka ce Allah a sama yake ka bata Allah yana ko ina a'a sun yi me sun yi tibka da warwara maganar da Ibn Taymiyyah yake harin ya ce mana su suka ce ba wanda ya san ma'anar su sai Allah sai kuma suke cewa a gudanar da su a bisa zahirin su domin zahirin nasu shine abin da ake nufi kaji anan kamar sun faɗi gaskiya kuma gaskiya ce zahirin su din shine haka yadu da kaji yadu nuzulu da kaji nuzulu haka yake a zahirin shi ma a qaulihim yace suna faɗin haka tare da maganar su kuma da suke cewa inna laha ta'wilan bihadha al-ma'ana amma kuma fa suna da ta'wili su waɗannan ayoyi da hadisai da irin waɗannan ma'anoni la ya'lamuhu illa Allah babu wanda ya san su sai Allah sai Ibn Taymiyyah yace wa hadha tanaqudun wannan tibka da warwara ce waqa'a fihi kathirun min ha'ula'i al-muntasibina ila sunnati min ashab al-a'immati al-arba'a wa ghayrihim an samu ainihin wato wannan tanaqudi ya faru ga da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ahlus sunna suna danganta kansu kuma zuwa ga al-a'immatul arba'a da waɗansu su ku dauki misalin Abubakar ibn al-Arabi a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an da cikin littafin shi Aridatul Ahwazi yana da kuma littafi musamman sukutin da guda da ya akan ta'wili din asasu ta'wil ko wane ne mujallad guda haka yanzu ibn al-Arabi yana danganta kanshi zuwa ga ahlus sunna yana difa'i ga ahlus sunna yana danganta kanshi zuwa ga imam malik amma in ka same shi ya zo da hadisin da yake magana dangane da siffofin Allah sai ya ce maka irin waɗannan hadisai a gudanar da su a bisa zahirin su kafin ya gama sharhin kuma sai kaga ya lankwasar da ma'anar ya ce ai ma'anar yarda da Allah da annabi ya ce Allah yana yarda da kaza ma'anar ta shine Allah madaukakin sarki yana son wani in kuma son yazo sai ya ce ma'anar so anan abinda ake nufi shine Allah yana jin dadi da kaza kusan duk waɗannan ta'wilance nashi a cikin Aridatul Ahwazi sune Ibn Hajar ya biya zuzzuba a cikin ainihin Fathul Bari dan haka malamai suka bi tun daga farko har ƙarshen Fathul Bari aka yi mishi naqadi aka gyara-gyara game da ayoyin sifat da hadisan sifat wannan yasa Ibn al-Ghunayman da nake gaya muku makon da yake ya ainihin dauki kitabu tauhidi a cikin sahihul bukhari dole ya sake mishi sharhi as-salafi domin littafin sahihul bukhari jama'a ya samu kanshi a maraice duk waɗanda suka yi wa bukhari sharhi tun daga farko har zuwa waɗannan zamunna jama'a babu kwaya ɗaya wanda yake da aqida irin ta bukhari kaji wani hadari koda zaka samu wanda yake manhajiyar shi manhajiya ce ta malaman hadisi kamar wa kamar Ibn Hajar ita ce karkata zuwa ga abin da dalili ya sirin jaya gare shi amma zaka same shi daga ƙarshe kuma fa a wajen aqida Ibn Hajar Ash'ari ne to haka duk sauran waɗancan Abu Jamra Ibn Battalin da sauran su aini dukkan su baki daya sai ya zama sahihul Bukhari ya samu gamsasshen sharhi duk abin da ake so sai wuri mafi hadari shine ba a yi wa sharhi ba shine tauhidi jama'a ku ji yadda shedan yake wasa da hankalin musulmi dan haka Ibn al-Ghunayman yayi wannan sharhi jama'a gashi sharhu kitabit tauhid min sahih al-Bukhari malami ne da a Jami'ar Islamiyya gashi nan mujalladi 2 ya kamata dukkan mutumin da ya san ahlus sunna ne shi musamman dalibin ilimi ko malami yana mu'amala da sahihul bukhari to yamar ma zai samu wannan ya kuma hada da waɗancan ta'liqat da aka yi kamar risala ce ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani babu littafin da aka yi wa sharhi a malikiya irin risala amma kakkab waɗanda suka yi wa risala sharhi gaba ɗayan su ba su da aqida irin ta mai risala ko kwaya ɗaya babu wasu ma in suka zo saboda bakin ciki da kiyayyar wannan aqidar sai su datse ta sai su kimanta sharhi to amma abun mamaki Al-Qadi Abu Muhammad Abdul Wahhab da ya dauki muqaddimar ta tauhidin yayin sharhi shi kanshi bai da aqidar irin ta mai risala da yazo daidai inda mai risala yake tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne yana sama ilimin shi ya ishi ko ina da yace mai risala bai da wani dalili akan wannan magana da ya faɗi wannan shine babban mujtahidin malikiya a cikin karni na 7 zuwa karni na 8 wannan yasa dole aka samu Malam Muhammad Al-Amin Al-Hajj wani lecturer ne a Jami'a ta Ummul Qura ya dauki wannan ainihin muqaddima ta risala ya sake mata sharhi shi yasa in ba ku manta ba shekarun baya na ba da matukar muhimmanci game da yi mata sharhi tun muna dalibai a nan Kongo jama'a aka samu wani fitsararren alkali a garin nan yazo yana lacca yana cewa ayi hankali da aqidar mai risala kaji komai kada ayi hankali da shi amma aqidar mai risala ayi hankali da ita tun wannan lokacin ba a ce ga masu zagin fiqhu ba wanda duk ya zagi aqidar ka jama'a ko ya ce kafi kowa iya sallah ya lalata ka domin ya ce an je lahira tukuna sai ka je wuta sannan ma an zaka samu ceton masu ceto domin ba sallah ce za ta fara kai dan adam aljanna ba me zai fara kai dan adam aljanna tauhidi da aqida an aka ce baka da tauhidi da aqida ko kuma sun lalace an baka muguwar gargada a rayuwa menene wannan magana ta take nufi jama'a danganta kai zuwa ga sunna kar ya saurin rudaka sai ka fahimci me yake nufi anan akwai malaman da suna danganta kansu zuwa ga sunna ahli sunna ne a jumlance kamar su ibnu qutayba zaka ga ya danganta kanshi zuwa ga sunna saboda me yana difa'i akan abubuwan da mu'tazila suke sukar sunna da shi to amma ta wani bangaren kuma daga cikin sifofin Allah akwai saukar Allah a ƙarshen kowane dare sai ce a bi yadda ba Allah yana da hannu sai ce a bi yadda ba to daga ƙarshe sai kaga menene bambancin ibnu qutayba da ke fada da wancan ba mu'tazili lafazi ne kawai ko kun fahimta jama'a wato ina fadin wannan ne saboda a wannan zamanin jama'a muna da karancin abin da ake kira malamai muna da karancin malamai in ba ku manta ba na dade ina fada muku maganar nan ahlus sunna suna fama da karancin malamai in aka ce malamai kamar yadda yazo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam inda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Anas yake cewa inna min ashratis sa'a an yaqilla al-ilm wa yadhhar al-jahl daga cikin alamomin tashin duniya shine ilimi zai yi karanci bai ce karatu ba Abdullah dan Mas'ud ya fassara wannan hadisin a cikin ainihin hadisin ko asarin shi wanda al-ajurri rawaito a cikin shari'a yace karshen duniya karatu zai yawaita har a samu mace mata haddace alqur'ani tana wa'azi karatu ya wadata to abba me zai faru babu ilimi a cikin karatu sai yace wa yadhhar al-jahl jahilci zai bayyana me yake nufi jahilci zai bayyana dama akwai jahilci a tattare da mutane ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma saboda an samu malamai a wannan zamani jahilci bai bayyana ba haka ne ko ba haka ba zaka ga layi ne yana cike da barayi amma an aka ce layin ya cike da sojoji da ƴan sanda da bindigogi sata za ta bayyana ba a ce babu barayi ba amma sata fa bata bayyana ba saboda akwai tight security a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai dimbin ilimi saboda haka jahilci bai bayyana to ƙarshen duniya fa sai ya zama ilimi yayi karanci sai jahilci ya bayyana a lokacin ne za a dauki daƙiƙi sai a dora shi ya zama malam mai fatawa ya bata ya tabbatar da jama'a wannan maganar idan kun fahimci abin da nake cewa ita ce da muka samu kanmu a cikin wannan halin na jahilci jama'a da kuma rashin ilimi sai ya zama bamu san malamai ba bamu san waɗanda ba malamai ba to sai ya zama masu karatu sun yawa yanzu kowace makaranta ka ji zaka ji an ce an yaye dalibai guda 6000 za a yi ana shirin za a yi saukan dalibai amma gaba ɗaya ka tattara daga malaman makarantar har daliban dukkansu huffazul hurufi ne mahaddata harufa ne harufa kawai suka rakkaba suka hada kalmomi kawai suka haddace dan haka baka amintu ba duk inda wata bid'a ta zo a aqida ko a ibada ko a suluki ko a manhajiya za ta iya kwashe su dan ba su san ilimi ba me suka sani karatu suka sani ko kun fahimta jama'a ka duba a tsarin karatu na zamani babu wanda yake ji da kanshi irin dan secondary amma ba wani rudani da zai zo dan secondary kuma ba zai kwashe shi ba a shiga karatu ya samu bai da ilimi amma duk wanda yake professor ne duk abin da zaka saka shi in ka zo ka ce mishi prof za a sai hannun jali za a samu ninkin ba ninkin cece maka sai yayi nazari ya kaga samu dan secondary ka ganshi da 50,000 kace kai zo mu je ana juya kudin nan can za a ciri ba zai dika ku tafi yana da karatu amma bai da kan gado shine bai da ilimi bai da faiti baya nazari baya tunani ina fata an gane Allah ya kiyaye saboda haka jama'a risala tana buƙatar a zauna muqaddiman nan ta musamman a zauna ai mata karatu na hakika. Sannan kuma wani zalunci da aka yi wa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani a kasar nan tamu shine gaba daya ma ba a fito da salafiyancin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ba, sai aka danne shi aka saka shi cikin cibayyo na sauran yan bid'an fuqahau. Misali, mai iziya jama'a, mai iziya ba salafi bane a wajen aqida, sai mai askari, sai mai ishmawi malan rufa'i, duk wasun su ma yan dariku ne. Ina fata an gane. To sannan sewa waɗanda suke da ingantacciyar aqida ta salaf daga mai ahalari sai Imamu Khalil, mai Mukhtasar, sai mai Risala. Amma sai aka saka su a cikin ainihin jiyush na yan bid'a, kawai ana tunanin dukkan su asha'ira ne. Me yasa? Saboda ahli sunna sun kaurace wa bincike game da waɗannan littafan, ba sa fito da hakikanin su da tarihin masu. Wannan kuma jinaya ce, wannan ta'adi ne wanda aka yi a cikin tarihin manhajiya ta salaf. Yanzu kamar dan fodiyo, ahli sunnan ƙasar nan sun sallama wa yan bid'a dan fodiyo. Dan kan ka shiga wasu ƙasashen Afrika, to zaka je ka samu yan uwan mu ahli sunna salafiyu na zagin dan fodiyo suke. Shiga ƙasar Ghana ka ji, sai ka ji ahli sunna salafiya ce dan fodiyo zunzurutun dan bid'a ne. Me yasa? Na'am, ba ma musun dan fodiyo yayi wasu abubuwa waɗanda kurakurai ne a rayuwar shi kaza kaza, amma kowa ya san dan fodiyo ya bar duniya a matsayin alamatul salafiyil manhaj wal mu'taqad wal walmarab. To amma me ya faru? Waɗancan bidiyoyi da ya ta rubuce akai ko kurakurai, yan bidiya sai suka ɗibo su, sai suka ɗaga, sai suka je suna yaɗawa. Ahli sunna kuma da suka ji wannan jita-jita, madadin su ta yi su bincike wane ne dan fodiyo ala dhaw'il ilmi was saqafa, kawai sai suka ɗauki abin da yan bidiya suka ce su ma sai suka yi watsi da dan fodiyo. Dan haka sai zama an ci amanar dan fodiyo da littattafan shi da ya rubuta yana kira zuwa ga wannan da'awar, kamar abin da ya faru da Sayyid Abdul Qadir. Sai da Abdul Qadir ko gaskiya ne yayi bid'a ko ƙarirai ne aka yi mishi, amma dai littafin shi Al-Ghunya li Talibi Tariq Al-Haq yana ainihin gaskata mana cewa Sai da Abdul Qadir salafi ne. Ga littafin shi muna da shi, ina fata an gane. Wannan littafin nashi yana gaskata mana shi salafi ne. Gashi Al-Ghunyatu li Talibi Tariq Al-Haq wad-Din, wannan littafin yana bayyana mana aqidar shi ingantacciya ce, lafiyayyen mashrabi ne. Malaman da suka yi tarihin shi irin su Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wan-Nihaya da Sayru Alamin Nubala irin su Imam Az-Zahabi da makamantan sun tabbatar da cewa shi salafi ne. Amma me ya faru? Sai muka bar shi a hannun wasu galabaitattun kanawa, yan kasuwa waɗanda suke ainihin kasuwanci da sunan shi da ɗariƙar shi, sun yi rubuce-rubuce na ƙarya. Fatuhul Maula fi zikri manaqib Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, Jilani dan Ummul Khairi, Jilani babu taqaddama, tulloton ai sama ai ƙasa, Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadir, yana kallo akawo sama, yana kallo akawo ƙasa, a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadir. Idan ka tashi kai magana kana akanan ka ko katsina, zaman bagadaza baya hana ya ganka ya jika ko a ina, kadai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina, ba dan kunyar sarkin sa ba, ya sawo aljanna gaba, mu shige ta anan ba fargaba dan girman Abdul Qadir. Duk wannan ita ce hayaniyar da kanawa suka bi, suka kewaye Sayyid Abdul Qadir da ita. Madadin ahli sunna, duk wanda kuka ji a fage na ilimi ko fagen aqida ko sunna ko bid'a, kafin ku ji maganar kamata yayi ku je ku binciki menene wannan mutum a bisa bau'i da hasken ilimi. Sai kawai sai ahli sunna sai suka capitalize akan waccan maganganun. Madadin da an zo an binciki Sayyid Abdul Qadir, za a gane mutumin kirki ne, mutumin arziki ne. Da shikenan sai ai ta yada aqidojin shi da littafan shi. Yanzu wannan littafin in ka sanya karatun shi kadai kana karantar da shi, ka rugurguza duk dariƙar Qadiriyya tun daga Bagadaza har Kano, ka rusa ta. Ko kun fahimta jama'a? To amma ba wanda yake tashi a majalisi ma ice ga littafin Sayyid Abdul Qadir. Na haka sai zama ahli sunna salafiyu na ba san shi ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To haka fa yanzu al'amarin yake jama'a. Idan har ba ahli sunna na gaske suka tashi suka bayyana Abubakar Gumi da manhajiya ta gaske ta Abubakar Gumi ba, matsalar da za ta faru nan gaba jama'a, wallahi tallahi wasu ne za su yi packaging Abubakar Gumi su je su kai shi ga next generation, su kai shi zuwa ga al'umma da ke biyo baya, da surar wani mutum ne mai siffa kaza mai siffa kaza sifofi na ƙarya. Matasa da nake yawan fito da maganganu yanzu akan Malam Abubakar Gumi sai suke cewa ba su taba jin irin waɗannan maganganu, don ko a Kaduna yanzu ba a ba wanda yake magana Abubakar Gumi da manhajin shi da aqidar shi, kowa yana gina kanshi ne. Kenan yanzu in wani ya dauko Abubakar Gumi ya je ya saka shi akan cewa wani babban malami ne wanda ya tabbatar da Tijjaniya ko kuma ya kafa dariƙa sunan ta Gumiya, shikenan za a karba kenan ya tafi wajen Wukari ko wajen ainihin haka ne. Tunda ba ku tashi kun shayyada abin da ya yada na gari ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai malam yake cewa summa kathirun min ha'ula'i amun wucana wal ma'ana tsani, ma'ana ta biyu ta ta'awili, anna ta'awila huwa tafsirul kalami sawa'un wafaqa zahirahu am lam yuwafiq. Abinda ake nufi da ta'awili shine fassara magana, a fassara magana kawai. Shin wannan fassara ta dace da zahirin wannan magana ko ko bata dace ba? Sai ce wa hadha huwa ta'awilu fi istilahi jumhuril mufassirin wa ghairihim. Malam yace to irin wannan ta'awili shine wanda yake a wurin mafi yawancin malaman tafsiri da waɗanda ma ba malaman tafsiri ba. Wa hadha ta'awil ya'lamuhu ar-rasikhun fil ilmi. To irin wannan ta'awilin to masu zurfin ilimi sun san shi. وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سيزما wannan irin ainihin wato fassara ko ta'awilin yayi daidai kenan ga ma'anar wadanda suke tsaida karatun su a daidai inda wannan aya take cewa wama ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. To barin yi mana bayani wama ya'lamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah da kuma masu zurfin ilimi. To yanzu irin waɗannan wuraren da irin wannan fassarar ita ce ta ɗauki da yawa daga malaman tafsiri, sai a jawo aya sai su fassara ta. In suka fassara ta ba lallai ne ta yi daidai da abin da kai kake ji na zahiri ba, ko ta yi daidai ɗin ko ba ta yi daidai ba. In ka taba sai su ce saboda babu wanda ya san fassara irin waɗannan abubuwa sai Allah sai kuma masu zurfin ilimi. To su kuma suwane da suwane suna daga cikin masu zurfin ilimi. Wannan tsayawa a wannan wurin ma daidai ne jama'a, domin akwai abubuwan da Allah ya kadaitu da sanin su, sannan kuma sai masu zurfin ilimi a cikin malamai, ba malamai da magarba, sai masu zurfin ilimi. Kamar yadda ainihin wato menene can cikin Kahfi Allah yake cewa ma ya'lamuhum ko illa qalil, babu wanda ya san adadin su sai yan kadan. Sai Ibnu Abbas ya ce shi yana daga cikin yan kadan din, sai ya ce su kaza ne. To yanzu anan me yake cewa a fakaice cewa yake ba wanda ya san adadin su sai yan kadan daga cikin masu zurfin ilimi? To ashe Allah ya sani dama. To amma daga cikin bayan shi akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ya zurfafa musu ilimi, su ma suna iya kasancewa sun san wannan. Idan kun fahimci wannan maganar jama'a, ashe akwai yiwuwar a samu wani abu da zai gagari mafi yawancin malamai, amma sai a samu ɗaya biyu uku su sun sani. Me yasa? Saboda akwai ar-rasikhuna fil ilmi, waɗanda Allah yakan keɓe da zurfin ilimin da bai keɓe kowa da shi ba. Kamar yadda sai ka tara mutum 100 a anguwa, amma mutum ɗaya ne zai yi zakka. Yanzu duk anguwar babu wani mawadaci kenan daga Allah sai kuma wani da Allah madaukakin sarki shi ma ya bashi. To haka za a iya samu ka tara malamai 50 sai zama babu wanda ya san ma'anar wannan aya sai kwaya ɗaya. Wannan ja'izi ne. Sai ce kama nuqila zalika an ibn Abbas, kamar yadda aka ciro haka daga Ibn Abbas, kun ji ɗaya riwayar kenan ta Ibn Abbas. To ina son ku san riwayoyi suna zuwa daga sahabi Ibn Abbas mutadharibatul ba'd, suna karo da juna. Wani wurin sai ka ji an ce Ibn Abbas ya ce kaza ya halatta, wani wurin sai ka ji an ce Ibn Abbas ya ce kaza bai halatta ba. Shi yasa aka samu wani malami ya thesis din shi ko project din shi ko wane ne na degree ya yi akan ainihin Abdullahi dan Abbas da makarantar shi ta tafsiri, har ya zo ya tattauna hal Ibn Abbas tafsirun. Ibn Abbas yana da tafsiri da ya rubuta, Nihayatul Bahth ita ce Ibn Abbas bai da tafsiri da ya rubuta. Babu wani sahabi ma wanda ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani kamilin shi. To yanzu yaya ne makomar da za a yi game da waɗannan riwayoyi da ke zuwa daga Ibn Abbas? Sai ka ji dan Shi'a ya ce maka, kai ahlus sunna salafi kana cewa saduwa da mace ta dubura da Khumaini ya ce ayi haramun ne, bid'a ne, to ya za ka ga fatawa daga Ibn Abbas? To kuma in ka ci gaba da bincike sai ga ga kuma fatawa daga Ibn Abbas din ya ce haramun ne, to nan ya ce haram, nan ya ce halal, to ya za a yi? Ka'ida ita ce riwayoyin Abdullahi dan Abbas da waɗanda aka tattara su wuri guda da waɗanda suka warwatsu a cikin tafan tafsirai suna buƙatar duk sanda za ka yi hujja da kowace ɗaya daga cikin, sai ka koma ka yi ta haƙiƙin ta inganta ko bata inganta ba. In ba haka ba za a samu tufka da warwara a cikin ainihin wato maganganun da za ka rinka ɗibowa kana danganta ga Abdullahi dan Abbas. Ya ce don haka aka naƙalto daga Ibn Abbas wa Mujahid da kuma Mujahid akan cewa a ƙarƙashin wannan riwayar daga Ibn Abbas in an tashi tsayawa za a tsaya da me a ina? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna, a waccan riwaya kuma fa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. To bani son mu tafi da nisa, sai na dan karanta mana wani tarihi na wannan ainihin tabi'in nashi da shi professor Tuwaijiri ya kawo a ƙasa, shi Mujahid. Wane ne Mujahid? Ne yace huwa Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makki, Mujahid dan Jabar, ane mai ainihin alkunya da baban Hajjaj al-Makki, mutumin Makka ne. Maula Sa'ib ibn Abi Yazid, bararren bawa ne na As-Sa'ib dan Abi Yazid al-Makhzumi, Sheikhul Qurra'i wal Mufassirina, babban malamin makaranta da malaman tafsiri, min kibari talamizat ibn Abbas, daga cikin manya-manyan almajiran Ibn Abbas. Wa anhu akhadha al-Qur'ana wat tafsira, daga Ibn Abbas ne shi Mujahid ya koyi ainihin Qur'ani da tafsiri. Bana tsaya anan in yi mana wani tsokaci ba da cewa ko ka lura manya daga cikin malaman tabi'ai bararrun bayi ne, sai in kana bibiyar tarihi zaka ga manyan malaman tafsiri, hadisi, fiqhu, larabci daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'i na galibin su bayi ne, waɗanda aka yanta su ko kuma ƴaƴan bayi ne, kamar abin da ya rinka faruwa a tarihin karatun boko a nan Najeriya. A dan haka zo za a ɗauki ainihin ɗa a anguwa, sai kowa ya ɓoye ɗan shi, don akwai maraya da uban shi ya mutu sai a ɗauka sai a bayar, ko kuma akwai agola sai a ɗauka sai a bayar. Sakamakon haka waɗannan marayu da agololi waɗanda ake ganin ba su da gata da galihu a yanayin wannan zamantakewar, a yau su ne za ka samu an ce profesa wani, a yau su ne za ka ji an ce sanata wani, su ne manyan ƴan boko a duk yankunan da suka fito. Akwai wata babbar ƴar majalisa wadda ta fi shekara 20 tana principal a garin nan jama'a, da ta zo tana tarihinta ta ce asali ita babanta ne rasu, sai mahaifiyarta sai ta ƙara nausawa cikin ƙauye sai ta yi aure, da aka zo duk kowa ya ɓoye ƴaƴan shi, sai aka ce to shikenan yanzu dai tunda za ana son zaman lafiya da dagaci to a bada wannan ita tunda ba ta da gata. Aka bada ita, ta ce da ita da uwarta suna ta kuka, shikenan an bada ita ga Bature. Implication, ma'anar abin kenan, ana kyamar Bature ne a lokacin, to amma wanda bai da gata uban shi ya mutu, to shikenan sai a ɗauka sai a bada shi. Dan haka yau ita ƴar majalisa ce, ta yi wajen shekara 20 tana principal kuma a garin nan. To yau kuma ita ce yau take juya siyasar wannan nahiyar tasu gaba ɗaya. A nan jihar Kaduna ita kadai ce ta fito daga ainihin ƴan majalisu mata na tarayya. Menene nake so in ce? Wato akwai hadari, jama'a kowa ya tsaya ji wannan sakon, akwai hadari idan Allah ya ɗaukaka darajarka in baka zage ba ƴaƴanka ba za su yi karatu ba. Idan baka zage ba ƴaƴanka ba za su yi karatu ba, sai ka yi abin da Bahaushe ke cewa hajaran majaran, sai ka yi da gaske. ƴaƴan masu kuɗi ba sa karatu, na addini ba sa yin na boko. Sanda muka taso a muciya jama'a, duk muciya gida ɗaya ne yake da talabijin. Idan muka je za mu shiga talabijin ɗin nan, sai ka sai aya ta kwabo a ƙofar gidan, ko kwakumeti, ko wata madara da ake dandakawa ana kullawa menene haka dai. Gullisuwa ake ce mata, nake gullisuwa. Sai ka sai ta kwabo, sannan a baka pass in kaje ka kalli talabijin. Waɗannan ƴaƴan yau kakkaf jama'a, mafi girman wanda ya karatun boko a gidan su ne waɗanda suka yi secondary ba su wuce ƙwaya huɗu ba. a lokacin mu da ba mu da gata nan inda zaka dubi goshi na da kyau akwai wani tabo fashin kai ne da aka yi min na fito zan tafi primary da safe ana tono na dan boko dan wuta ga sai wani ya je hutsin garo sai ya fasa min kai ni kadai ne dullungun nake zuwa makaranta me yasa saboda ni kawai ana ganin ba ni da gata ne su kuma yan gata ne hakan aka dawo lokacin da azhar muke zuwa makaranta allo su ba sa zuwa makaranta allo saboda su yan gata ne an sai musu yan kwama ana sai da yan kwama sile da sisi ko biyu da sisi sadda tai tsada an sai musu yan kwama keke dan haka su yan gata ne ba sa zuwa makaranta a yau din nan su ne suka shiga halin haula'i inji bahaushe halin tagayyara iyayen nasu da suka dogara da su sun kwanta sun mutu dukiyar dama ba ta kai ta komo bane to haka abin yake a yau akwai waɗanda a wannan lokacin a muciya mahaifinsu kuɗi yake sawa dama da hagu a ainihin gefen rigar shi ƴaƴan shi kamsu suna cikin kwanciyar hankali ya haɗu da kai ne in ka gaishe shi zai kawo ainihin ya dan baka kai baka dan haka yara har canza kwana suke in ka haɗu da shi nan sai kai marmaza ka sheka a guje sai ka sake taro wata kwanar sai ku sake haɗuwa ka sake gaisuwa sai kawai baka ya kwanta ya bar ƴaƴa 19 a cikin kwaya 19 nan kwaya ɗaya ne ya gama secondary dan a lokacin sai ne musu fada ne irin na wasa wato ina son ka muku in ka dauki abin da wasa ba za su yi karatun ba magana da yake gaya musu ai ba za ka karatu ba kanka kaiwa ina ka daukan shi ka hada da bango ka ce kashe ka sani sai ka yi karatu ka rikice su je su yi taro a gidan sai billahi lazim ba mai karatu ba ba kashe mu zai dan haka ai shikenan wallahi ina gaya muku wannan maganar duk wanda Allah ya daukaka darajar shi kudi ilimi mulki sarauta daraja idan baka dage ba ƴaƴanka ba za su yi karatu ba dan asali philosophy da tunanin mutane shine talauci ne ke kai mutane zuwa ga luju'i zuwa ga karatu da ilimi da Allah a daidai wannan lokacin a nan muciyar akwai wata mata gara ce wato kabilar da ake cewa menene take da suna gwari ce bagi kabilar gwari ce ita wallahi matar mijinta gangariyar dangiya ne yana aiki NTC ta ba ku lokacin da haka ba ruwan shi da kula da su ta haifi ƴaƴa zara ta maza sai ƴaƴanta kanana kwaya biyu su ne mata sai ta dage sai sun yi karatu sabulai take zuwa da omo tana karbowa tana rabawa mata bashi tana zuwa tana karbe da haka take tara kudin tana biya wa ƴaƴanta makaranta amma ba ta dafa abinci sai ta rinka bi gidajen Hausawa me take a gidajen Hausawa kanzo da aka tara da sauran tuwo sai ta bi da sassafe tana tattarowa ane mata dariya ana wulakanta ta ane mata dariya yau duk muciya ban rage ko kwa daya ba babu family da suke da ƴaƴa irin nata sai wani inyamuri da wani dan delta wanda mun zauna gida daya amma babu wani bahaushe wanda ya samu ƴaƴa akwai engineer cikin ƴaƴanta akwai lawyer guda daya akwai pharmacy akwai medical doctor daya ta karanta business administration ƴaƴanta guda 6 ko guda 7 dukkanin su daga nan ABU suka yi karatu yanzu ka je ka ga yadda take rayuwa a Kaduna ni na kan je har gidanta muna gaisawa an gina mata flat irin na yaran zamani uban su saboda haka dole ne jama'a wannan magana ina ga muku ku dubi a wancan lokacin zamanin sahabbai waɗanda suka yi karatu su ne bayi da bararru da waɗanda ba kowa ba ina ƴaƴan sahabbai suke to ina son duk wanda ke saurare na kai tsaye ko zai saurare ni ta wata kafa cikin kafofin yaɗa bayanai na zamani yaje ya samu littafin muqaddima ta al-Imam Ibn Salah ya duba ƙarshen ta za ku ga gaskiyar wannan magana da nake fadi a inda wani malami ya zaunar da wani malami dan uwan shi yana tambaya a gari kaza menene babban malami sai a ce wane ne me asalin sai a ce bawa ne gari kaza waye babban malamin su a kaza sai a ce wane ne yaya asalin sai a ce bawa ne sai da aka kewaye kasashen musulunci kakkaf waɗanda suke bayi da ƴaƴan bayi su ne suka waye gari suka zama suwane da suwane yau duk wani wanda ka ji babban soja ne ko dan siyasa in ka bincika baban shi manomi ne ko baban shi tinka ne ko baban shi kaza ne ina ƴaƴan manyan kasan nan a shekarun baya yau ba su ne a sahu ba, wani in ka je garin su kaga yadda ya lalace ya zama banzar garke sai kai mamaki dan gidan wane kenan. To ina gaya muku wannan magana ne kafin a makara, ita ce kowa ya koma yayi check and balance. Ka koma anguwa ku za ka kai ne ustazu, kai ne malami, amma ƴaƴanka su suke sahun farko a fahimtar karatu. Kowa ya koma yayi wannan nazarin, bai rage kowa ba, kowa ya koma yayi nazari. To kai marmaza ka gyara tun da wuri, ba dan komai ba, saboda yanzu kai ka san wahala, ka san kaza, kana nemo musu abinci, sutura, kana ba su haƙoƙin su, to wai wannan sai sa musu irtiya, sai su koma su ji su yanzu suna da abinci, suna da kaza. Amma wani ya kwana gidan su ba a kunna generator ba, dan haka ya kwana yana fifita, baccin ma bai samu yayi da natsuwa ba. Gari ya waye yana tunanin ya zai yaci, ya zai yi kaza, shi yake biya wa kanshi kudin makaranta, shi yake kaza, dole ne ya karatu jama'a. Amma wannan yaro an biya mai kudin makaranta, an dinka mai uniform kashi uku, an kawo mota an kai shi, an yi kaza an kai shi, an yi kaza an yi kaza an yi kaza, to in ba ai da gaske ba, ba zai karatun ba. Ku je ku yi nazarin wannan magana da kyau ku gani. Mujahid ibn Jabar, shi muke tarihi in ba ku manta ba, aka ce ainihin wato bararren bawa ne na As-Sa'ib ibn Abi Yazida, shi sahabi ne. Sai ce ruwaya anhu annahu qala, bari ku ji abin da aka ruwaito. Yace aradtu alqur'ana ala ibn abbas 30 marra, yace na sauke alqur'ani so 30 a wurin malamina Abdullahi dan Abbas. Intaha. Wa ruwaya anhu aidan annahu qala aradtu alqur'ana 3 aradat ala ibn abbas. A wata riwaya sai aka ce yace ya sauke qur'ani so 3 ga ibn abbas, wancan kuma riwaya so 30, babu karo da juna. A can sauka ta qira'a, ana karanta mishi karatun, ana karanta, yace so 30 ya sauka ga Ibn Abbas. Amma anan fa sauka ta koyan tafsiri da ma'anoni, domin sai yace aqifu inda kulli ayatin as'aluhu, a wurin kowace aya sai na tsaye da shi na tambaye shi, fi manazalat, game da me ta sauka, wa kaifa kanat, yaya fassarar ta yake. Tufiya sanata 30 ya rasu hijira na da shekara 103, وقيل 400 وزكاة 400 بمبنجن شكرا ديني وقد بلغ من العمر 83 سنة ألوك تنها شكرا 80 أكو الدنيا ما ليش كدوب لتاف الطبقات الكبرى لتاف تذكرة الهفاظ تسير علام النبلاء لتاف تهذيب التهذيب منين وانا مغانا تكيني في سوكات كراتن قرآني سو 30 ابن عباس يمش سوكات كراء سوكات تلاوة سوكات فسرا كمفا aja a fassara kowace aya na tsaya yana tambaya ita kuma so uku, sannan ya waye gari ya zama abin da ya zama. Yanzu wani ka tambaye shi kai a ina ka zauna ka sauke alqur'ani wurin wa so daya, ya fara wurin wa ne ya gudu ya je ya samu kaset ya hada ya gama lai akai ga sauke alqur'ani shikenan ya iya shikenan. Duk abin kame kame ne, dan haka zaka ga babu sound knowledge, babu al-ilmu sahih, babu ingantaccen ilimi nagartacce. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sa'annan sai malam yake cewa wa Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair wa Muhammad ibn Ishaq wa ibn Qutayba wa ghayruhum, duk waɗannan malaman sun tafi akan cewa in aka zo tsayawa za a ce ne ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna. To sai Ibn Taymiyyah a matsayin shi na al-allamatul muhaqqiq, yanzu cikin waɗannan waqafai guda biyu wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba, ko koya abin yake, sai ya ce wakilal qaulaini haqqun bi itibari, kowace ɗaya magana cikin maganganun biyu daidai ce in an lura da ita ta wata bangare, kama qad basatnahu fi mawadi'a ukhra. Ibn Taymiyyah yace kamar yadda muka shimfida bayanai a waɗansu wuraren daban. Bari ku ji daga cikin wuraren jama'a, akwai littafin Al-Fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 13 shafi na 275 zuwa da 80 da ainihin 4 da kuma zuwa 285, da mujalladi na 5 shafi na 223 shafi na 234 zuwa 347 da 349, sannan da mujallad na 16 a cikin ainihin wato shafi na 407 da kuma shafi na 422 da kuma majmu'atul rasail al-kubra ta Ibn Taymiyyah, majmu'atul rasail al-kubra ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 1 shafi na ainihin wato 17 zuwa 21 wannan littafin da nake muku ishara a makon da ya wuce da ma wannan ita ce nake ishara makon da ya wuce kun ganta majmu'atul rasail al-kubra ta ibnu taymiya wanda nace malam munir agha shi ya zauna yayin aikin ta ya zauna yayin type setting da typewriter ya zauna yayin binding kaga binding din kwali ne yake yanka an yanka sai manne shi da salatar haka ya fito yana sayarwa wallahi in zaka yada sunna ka yada sunna ba wani wanda zai taimake ka wajen yada sunna ba a taimako game da yada sunna sai dai a taimaka maka in zaka yada bid'a ko kuma in za su yi amfani da kai as a vehicle a matsayin abin da za su taka su kai ma manufarsu da haka duk wanda yake sauraron gwamnati kaza alhaji kaza gwamnatin kasa kaza kungiya kaza za ta zo ta gina mishi masallaci sannan yayi da'awa in ba haka ba zai da'awa ba to kada yayi Muniru Agaga shi yayi wannan aikin to wannan littafin yana ɗaya daga cikin aiki da aka yi a farko-farkon waɗannan zamuna wajen tattara littafin Ibn Taymiya mujalladi biyu ne gashi kuma yadda na gaya muku naira 30 lokacin muke sayen shi ko 25 sa'annan sai wannan majmu'ul fatawa al-kubra daban da majmu'atul fatawa al-kubra wannan mujalladi 6 ce wannan mujalladi 2 ce waccan kuma mujalladi 37 ce gata can to abinda nake so ku gane jama'a maganar da malam yake cewa waɗannan bayanan ina ne ya kamata a tsaya ina ne bai kamata a tsaya ba Ibn Taymiya ya tsaya ya warkar amma sai ya ce maka shi a iya abinda binciken shi ya kai gare shi shine ya halatta in ka zo ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wannan waqafi ne sahihi amma sai an lura da wasu abubuwan kuma sannan kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna wannan fil ilmi ka tsaya anan shi ma waqafi ne sahihi sai Ibn Taymiya yace amma mun shimfida bayanai a waɗansu wurare daban to wuraren ne wannan malamin ya biya gano maka da majmu'ul fatawa da al-fatawa al-kubra majmu'atul fatawa al-kubra da kuma wannan ainihin majmu'atul rasail al-kubra ina fata an gane to wannan aikin yadda ake yin shi shine in kana son yanzu ka gamsu akan wannan sai ka bi waɗannan tafan ka karanta su ko nan da kwana nawa ne da haka ake zama malamai a cikin ahli sunna shine sai an yi karatu in ba kai karatu ba ko sun ce kai ne dan malikin malamai ƙarya ne a wurin Allah ina fata an gane don malanta ba siyasa ba ce ka duba ba a taba daukar medical wane ne director an nada ba saboda yayi primary yana da kanin baban shi ne zama gwamna ko shugaban kasa an taba yin haka ka taba jin an bada tukin jirgin sama da wanda ya gama secondary saboda baban shi ya zama minister of aviation haka malanta jama'a amma addini ne lalace a wurin mutane sai zama addini shi kowa za a iya daukowa a installing jama'a ko kun fahimta jama'a wato wata magana nake ishara jama'a abin yayi min takeici a ce mutumin da zai wuce yayi wa shugaban kasa musulmi da ya rasu sallar gawa bai iya addu'a ba kalmar addu'a bai iya ta ba mutumin da za a dauko a ce an nada shi shine limami a villa bai iya khutuba irin wannan ta sunna ba dan haka ba shi da competency da wanda aka dauko aka nada a matsayin reverend father ko pastor na chapel din da ke cikin ainihin villa shi wancan a wannan babin sun dauko wanda ya cancanta sun sa mu kuma fa kawai sai a ce a dauko wanda aka san cewa kawai zai dance into the tune da ake buga mishi kidan da aka buga mishi kawai zai iya ainihin rawa da shi addini gaba ɗaya ya waye gari ba shi da kima jama'a a ce mutum ya kai irin wannan matsayin jama'a amma baya tunanin in na mutu waye zai min sallah sanda nake da rai sai na zabi gogaggen architect shi zai zana min gida sai na zabi kamfanin da yafi kowanne iyawa su za su gina min gida mota ni zan je in kai specifications dina a Germany ko Faransa a kera min mota amma waye zai min wankan gawa wannan matsala ba matsala bace waye zai saka ni a cikin likafani waye ma zai dinka likafanin wane ne zai mini limanci wannan kawai shikenan ba sai an tattale su ba ko ma ya yi rahama Allah tana da yawa gaskiya ne rahama Allah tana da yawa wallahi tallahi jama'a mutane suna cikin hadarin zumunci tsakanin su da Allah saboda suna nuna wa Allah duk abin da ya shafe shi wannan ba matsala ba sai an lura da abin ba amma duk karatun ƴaƴanka so kake ka tura su Malaysia ko Ingila ko Germany su je su abincin da ƴaƴanka za su ci sai ka ce sai an bincika likita sai ya duba sai an auna kaza yaro ya ce wayo kaina na ciwo sai a ce ai marmaza a shirya yana da visa a sai ticket za a kai shi ainihin asibiti za a mishi medical check up amma abin da ya shafi addini ba kowa zai iya zama limaminka a sallah kowa zai iya zama limamin gawarka haka ka dauki addininka ma balu dinik tarda an tudnisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulun min ad-danasi inna safinata la tajri ala al-yabis mai addininka ya maka komai special ne komai zaka je ka samu specialist consultant kwararru su zaka nemi shawara su amma addininka fa sai a je a samu su ya mutsatsun mutane waɗanda ko ta'awuzi ba su iya ba ko bismillah ba su iya ba ba su iya karatun fatiha ba ba su iya sallar gawa ba su ne za su yi maka wannan magana ina faɗin ta ga kowa ne da talaka da mai kuɗi da kowa duk cire komai amma ka tattali su waye za su yi maka sallar gawa ka tattali su waye za su saka ka a cikin kabari duk wannan ba shi da muhimmanci kamar yadda hadisi yake fadi a Allah madaukakin sarki yake cewa akwai magana tsakanina da dan adam gaskiya ne akwai magana tsakanin Allah da bashi saboda duk abin da ya shafi bangaren Allah wa ana daukan abin bashi da muhimmanci amma rayuwa tana da muhimmanci Allah kiyaye to gashi nan sai malai yake cewa wakilal qaulaini haqqun kowace daya cikin maganganun guda biyu daidai ce gaskiya ce amma sai malai yace bi itibari in an lura da ita ta wani bangaren shine take zama daidai sai yace kama qad basatnahu kamar yadda ainihin wato mun shimfida wadannan maganganu fi mawadhi'a ukhra a wasu ainihin wato wurare daban wali hadha nukila an ibn abbas dan haka aka ciro wannan magana daga ibn abbas hadha wa hadha dan haka aka ciro waccan daga ibn abbas aka ciro wannan ma kun fahimci maganar saboda dukkanin maganganun gaba dayan su daidai ne Ibn Abbas yace waccan daidai ce ya kawo to kun ga anan bari nuna muku magana dazu wannan ya nuna Ibn Taymiya yayi tahqiqi ya tabbatar da ingancin wannan daga Ibn Abbas ya tabbatar da ingancin wannan to dama Ibn Taymiya gwarzo ne a wannan fagen malamai sukan saurarawa hadisi ko riwaya in sa da Ibn Taymiya yayi aiki da ita ko da sun bincika sun gano akwai rauni sai su ce sai dai Ibn Taymiya yayi hujja da ita wato an samu dilalatul iqtirani an samu wani dalili da zai kai su zuwa ga natsuwa ga magana kaza sannan koda sun bincika su gano magana kaza daidai ce amma sai su ga Ibn Taymiya yayi isdarin ta da cewa ruwiya ko hukiya sai ka ji sun ce kai sai dai kuma Ibn Taymiya yayi kaza saboda Ibn Taymiya malami ne jama'a idan nace malami ina nufin malami Ibn Taymiya malami ne haqqan ba wai malamin islamiya ba Ibn Taymiya malami ne mujtahidi yanzu yana ce maka ne dalilin da yasa aka ruwaito maganganun biyu daga Ibn Abbas saboda kowace magana daidai ce amma in an dube ta ta wata nahiya ko kun fahimta jama'a malai yace wakilahuma haqqun kuma dukkanin maganganun guda biyu gaskiya ne gashi sai malai yake cewa ai alwaqaf ala lafzil jalala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal waqaf ala al-ilmi unzur tafsir at-Tabari yace dukko ina ka tsaya daidai ne amma sai in an duba yanzu tunda lokaci ya kure mana bari mu ainihin dan tsaya mu dubi waɗannan ma'anonin guda biyu da kuma yadda ainihin tsayuwar take bayuwa zuwa gare ta idan ka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah irin waɗannan ayoyi waɗanda suka zo a cikin alqur'ani babu wanda ya san ma'anar su sai Allah madaukakin sarki to wannan yana bayuwa zuwa ga ayoyin da sun kai matuƙa wajen kasancewar su mushtabiha to ba wanda zai iya fassara ma'anonin su sai Allah malamai suna misali daga irin waɗannan kamar irin alif lam mim sad qaf ba wanda ya san ma'anar su sai Allah warasikhuna fil ilmi masu zurfin ilimi cewa suke amanna bihi, mun yi imani da su. Kullum min indi rabbina, duk daga wurin ubangijinmu ne. Idan ka dauki wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna kai waqafi ana, dan kuma yana nufin wasu ayoyi ne waɗanda ke da masalolin da ba kowa ne ke iya gane ma'anarsu ba cikin malamai, sai wasu da Allah madaukakin sarki ya baiwa. Dan haka kaga kenan, in ka tsaya a waccan ma'ana akan sunan Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, an lura da ayoyin da waɗannan ayoyi sun kai matuƙa, to Allah ne kadai ya san ma'anarsu. An lura da wasu ayoyi waɗanda sun kai matuƙa, amma a cikin bayan Allah akwai masu iya fassara su, dan haka sai ya zama wannan aya zaka dora a waccan tsayawa, zaka dora ta a can, waccan tsayawa zaka dora ta a can, ka ji ma'anar maganar kenan. Amma ina tabbatar maka da cewa zaka daure ka je ka karanta littafin nan na Ibn Taymiyyah, sai kaga ƙarin ilimi fiye da waɗannan maganganun da ne maka bayani. Domin Ibn Taymiyyah jama'a wajen babi na ilimi, to yafi karfin a ce mishi kogi, sai dai a ce mishi kududdufi, sai dai a ce mishi ainihin teku. Ya fi ƙarfin a ce mishi kogi ko kududdufi, sai dai a ce mishi teku. Ba shakka dukkan matsalar da Ibn Taymiyyah ya rubutu a kanta, to kat duk wani wanda zai zo sai dai waye gari ya zama iyali akan Ibn Taymiyyah. Dan haka duk wani wanda ya fassara manhaji da mazhabin salaf tun bayan salaf din, ba a samu kamar Ibn Taymiyyah ba. Tun bayan salaf ba a samu wani wanda ya tattara littafan salaf, ya karanta su, ya bi su, ya yi nazarin su, ya zo yana fitar da sakon kamar Ibn Taymiyyah ba. Dan haka kusan duk abin da zaka faɗi yanzu a cikin manhajiyya ko aqida ta salaf, Ibn Taymiyyah yana da wani rubutu da ya wanda ya gabace ka. Da baka je ka karanta, sai kaga cewa ma babu fa'ida kai kai rubutu, yafi dacewa kai ta haƙiƙin abin da Ibn Taymiyyah ya sa kawai ka buga duniya abin nan. Dan haka daga cikin abubuwan da ke jan wasu matasa yanzu mutum ya ce sai ya rubuta littafi akan kaza, shine rashin nazarin littafan ƙudama'u. Sai ga mas'alar da zaka yi rubutu akan ta, ashe kai ilimin ka ma bai kai abin da wani ya rubuta ba. Dan haka kenan da sai ka zo kai tahqiqi, kai takhrijin hadisan da sauran ayoyin da sauransu, sai ka kai abuga, sai zama kai ka samu wannan martabar, shi kuma ya samu waccan martabar, sai zama an samu kyakkyawan aiki. Abinda professor tuwaijiri yake nan akan al-fatwal hamawiyatul kubra, yanzu ka zo ka ce za ka yi rubutu dangane da wannan mas'ala mai wahala, sai ga a'a Ibn Taymiyyah ya gabace shi bare ya taƙeƙe. Dr. Salim abin da yake nan, da ya ga cewa wato thesis ya zo yi akan ainihin al-aqal wan naqal, garin wannan thesis sai ya buƙaci karanta littafin Ibn Taymiyyah har sai ya gano wannan littafi. Dan haka har ya gama thesis din shi, an bashi PhD din shi, sai ya ce amma sai ya yi tahqiqin wannan littafi ainihin wato dar'u ta'arudul aqli wan naqal, ya yi tahqiqin shi. Ya ce da ya karanta sai ya gane bai taɓa karanta littafin na mutumin da ya cancanta a ce malami ne irin Ibn Taymiyyah ba. Dan haka sai je ya ɗauki nubuwat ya tahqiqinta, ya je ya ɗauki safadiyya ya tahqiqinta, ya je sai ya ɗauki littafin minhajus sunna ya tahqiqi, har ya mutu ta haƙiƙin littafin Ibn Taymiyyah yake yi. Yake cewa wannan bawan Allah ba a yi mishi adalci ba, in aka ci gaba da barin littafin shi suna binne a cikin ɗakunan karatu ba tare da an buga su duniya sun san abin da ya ba. Yanzu galibi abin da yake faruwa, kowa ƙoƙari yake yi ya fito da kanshi, shi ma ya rubuta littafi akan kaza, shi ma ya rubuta littafi akan kaza, wanda wallahi jama'a ni ina muƙabalanta duk wani wanda zai rubuta littafi akan wata mawdu'iyya wadda akwai littafi akan ta, matuƙar dai ba zai samar da wani abu ne wanda ya dace da wani tsari na zamani wanda babu shi ba, akan cewa yana ɓatawa kanshi lokaci ne ana ɗauko wani rubutu daga cikin rubutu na mutaqaddimuna ko mutaakhiruna, sai ya zama cewa yana ɓatawa kanshi lokaci ne. Dan haka na jinjina wa Professor Zaid, wannan wanda za mu fara karatun littafin shi a gobe insha Allahu ta'ala, na ainihin sira, fiqhu sira, yace duk abin da zaka rubuta a babin sira yanzu kana bata kanka lokaci ne, yace don wani ya riga ka, yace amma abin da ake bukata yanzu mu dauki wannan abin da suka rubuta mu haƙƙaƙa mu gane ingantacce ne, sai mu cire menene fiqhun da ke ciki, sai mu aiki da abin, yafi sauki. To amma yanzu kaje ka samu wani malamin Islamiyya yace yana rubutun sira ne, madadin ya je duba cikin ƙudama uku mutaakhiruna wanne ne ya rubuta, ala namti ma huwa arada, yadda shi yake bukata. Ce sa sai da takaiwan lokaci na taba cewa malaman islamiya da kuke gangancin ku ce za ku rubuta littafai, in ta kai za ku sanya karatun wani littafi da abin ya gagare ku, ku zo ku gaya mana, muna da tarin littafai da malamai suka rubuta, a duba wanne ya dace ka sa ka karantar da su yafi. Ka je ka rubuta, ai ta gyara, ai ta wahala a kai, ƙarshe kai kanka ka rude, ka rudar da jama'a, a kasa gane to yanzu kai me kake so ka ce ne ma tukuna. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Zamu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kashe radio.